نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيضاً ثم نجوم تاهدو أتنكرا ثم المقدمة العزية كاتبه إمام مالك رحمه الله. راح تقول أن من دمية أكم مشروعيا يوم وانكا في آية وانكا يوكي في أن صلى الله عليه وسلم يبين آمن في أحيك شيء لن يجبني أتنكي ولا لتاكي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه يبين آمن فر حكم شهر أبو وانا حكم شهر كنت بسكتين شأن وانكا يكي والغسل من الجنابة مستمل على فرائض وسنن وفضائل في وانكا بجا جنبا يقول في أبو بوا وأن دفك فر الليل دسنوني دمستحبي فرائض جمع فرض الفرض دع الواجب بالمعنى الآية كما عندما كأمر كالوكة الولاء شيني أبو بنيتي أكسين سأطي لادا ثم أكسين برن سأطي ليتي إذا كيدا تساملا دا أمبت يدك ماذا ألا ما أخذ يسر كيدا ما فأوقوبا شيني فر الله شيني ثم واجبي دا فر الله دا واجبي جبا جنس الآية وجن جنهور ما لمي السنن جمع سنة أتمنى على السنة في حية فأبن دعيت نفسي واتو أبو عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أي تتافي بأتفرسون بيّن سوى واجبين أي سبا فأبن دعيت نفسي بكذا في إلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم دكما الفضائل جمع فضيلة دا فضيلة دا رغيبة دا مندوب دا مستحب جدت نفسي مع نفسه أي سنو أبن دعيت نفسي صلى الله عليه وسلم يقعي ترأي أي ko kuma ya aikata shi amma bai bayyana shi ba yanda mutane za su gani ya zama to kai cewa sun dauke shi muhimmi kamar irin abubuwa yanzu kamar sallar idi sunna ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta domin a bayyana ta kace a bayyana a gambance tsakanin sallar idi wanda nafila ce da kamar nafila dare da mutum zai yi wanda ita mustahabbi ce wannan sunna ce wannan kuma mustahabbi ce kuma bambance tsakanin sunna da al mustahab ko kuma al fada'il يوجد من بيانا وأن أبوذا قداؤتي وأسوأ الفرائض والسنن والفضائل يكي فأما فرائضه فخمسة فرلوانك قدا بيرني نية رفع الحدث الأكبر نية توتي والخري وانديك مسي جرمة وترسل قرسي وانديك مسي جرمة الحدث فعند مقدمة متى أيها باتي سنو رسل قرسي رسل قرسي إنه قوم بينا كان سواء إلي ديني أفيد أرمي أفيد الضع أرمي سنو أكي أي كيسي داء الولاء babban shi ne ake dauke shi da wanka saboda haka farilla ta farko na wanka shine kainiyar cewa zaka karfafa kanka daga babban rashin karfi da dan adam yake karfi da shi shine janaba ba sai ka ambata janabar ba in kace alhadathu in kan ayyana a cikin zuciyarka abin da kake nufi shine raf'ul hadathil akbar ko kuma ka illa a cikin zuciyarka cewa karfafa kanka kake yi daga wannan abin da ya same ka sawa'un janaba ne ko kuma ummata ce haila ce ko kuma nifasi ne ta kulla a cikin zuciyarka kuma kamar yadda muka ambata a lokacin alwala ita niyya ba kurshi ake da ita ba idirtawa ake a cikin zuci bal kamar yadda ibnu qasim yake da mutum zai fita daga gida ya tafi ƙorama da take a gefen gari da ya fita daga gida da niyyar cewa zai je wankan janaba ne idan ya je ƙoramar nan kawai zai tsindina cikin ƙoramar nan ya gama wankan sa ya fito ya riga ya yi wankan janaba wannan niyyar ai da mutu wa da yudu da gida niyyar yin wankan ke ta fito da shi to haka fuka hakan da suka fahimci a ajinnan dalalar alqur'ani da sunna sai haka ba sai kai maka bi da ita ba wannan yin niyyar farilla ce saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne kawai da niyyoyin wa innamal likulli imrin ma nawa mutum kuma kadai yana samun abin da ya niyya wannan shine hujja ta jumhurin malamai ne cewa niyya sharadi ce a niyya wajiba ce a cikin wanka wajibi farilla ce a cikin wanka idan mutum ya wanka babu niyya sai kuma da niyya amma ba ta raf'ul hadath ba wankan sa bai ba alal misali mutum ya saba kullun zai tafi wajen aiki zai yi wanka ya wanka da soso da sabulu da niyya ya samu nata'in tafiya wajen aiki to daga naba a jikinsa sai ta ce ta je je wannan wanka sai bayan ya je don aiki sai ya tuno cewa a ce fa akwai janaba a kansa da zai yi wankan nan kuma ya yi wankan sa ne da ya saba bai niyyar wankan janaba ba wannan wankan janaba wannan wankan ya wadatar akan janaba bai wankan janaba ba saboda bai niyyar ba ko da ya yi niyyar da wannan wankan cewa ya yi niyyar wanka amma niyyar wankan da ya yi na tafiya aiki ne ba niyyar wankan ibada ba ne saboda haka dole ne a sai da niyya sannan wankan mutum zai inganta sabulu sabon yana hana ingancin wankan jama'a a ainihin yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma mata masu wankan haila su hada fitara ruwansu da magariyar sun ga su wanka magariya tana tasiri akan ruwa kuma ta tasiri akan ruwa tana tasiri uriya amma ya amfani da kusa da ruwan tsahiri amma wannan bai hana a amfani da magariyar a gudu shi ba domin ya zama to an samu wato karkatar jiki na ka babu lokacin da kuma amfani da sabulu ya wanke jiki sannan ya amfani idan da ruwan tsahiri ne mun saboda abin nan a saboda ruwan bokiti da ake amfani da shi za a kanta idan mutum ya amfani da sabulu to lallai sabulun nan zai taba ruwa wanda ke wannan zai fitar masa sifarsa ta tsuhuriya. Ta tsuhuriya ta tafi ba zai yi ba a sauran wankan da yi zai inganta ba. Amma yin kamar a ce ruwa ne wanda yake zai rinka tarara kamar na shawa mutum sai ya wanka da wannan ko kuma idan ya zamanto ya yi yadda yake zai zamanto bai sanya sabulu ya fita ruwan ya gurɓata shi ba zai iya yin wanka da sabulu babu wani abu. Alhamdulillah dai yin niyya. A haka zalika kamar wankan juma'a. Wankan juma'a baya daukewa ga wankan jaraba kamar mutum yana daga cikin sunnonin ranar juma'a mutum ya sadu da iyalinsa kafin tafiya masallaci to idan mutum ya sadu da iyalinsa yana da janaba ya zamanto ya zo zai hada wankan guda biyu bai tashi sai ya halarto niyyar wankan juma'a kawai ya manta da wankan janaba to wani wankan juma'a zai dauke masa na janaba ba zai dauke masa ba saboda shi wankan juma'a din nan mustahabi ne na janaba ko wajibi ne amma da ya halarta wankan janaba amma ya manta da niyyar wankan juma'a na juma'a ya shiga cikin na janabar ko bai shiga ciki ba wajhan a wajen malamai wadanda suka ce ya shiga domin shi sunna ne wannan ko wajibi ne sunna za ta shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya shiga cikin masallaci sai sallar azhar ya rukun ya tahiyatul masjid to wannan sallar azhar din ta tsaya masa a makamin tahiyatul masjid domin sunna za ta shiga cikin farilla wannan kuma suka ce a'a wankan janaba dai yana nan amma bai samu falalar wankan juma'a ba domin bai niyyar ba duk wannan aqwal ya ci masa bar Imam Malik dan haka abin da yake in mutum yana so ya samu falalar wankan guda in mutum yana so ya samu falalar wankan juma'a kuma ya samu ingancin wankan janaba ya niyyar abubuwan guda biyu ya niyyar wankan janaba tare da wankan juma'a niyyar ayyuka guda biyu sai aiki ɗaya sai ya zama masa a maimakon waɗannan ayyuka guda biyu to farilla ta farko kenan niyya wannan kamar yadda muka ce ba wanda ya saba a cikin wannan cikin malamai sai Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa ya saba a wajen niyya yana cewa niyya ba wajiba ba ce a wajen wanka wala a wajen alwala saboda wannan tsahara ce wannan ba ibada ba ce wasila ce ta ibada amma sahih ibada ce saboda umarni da Allah ya gode shi duka abinda Allah ya umarni da shi yana nufin yana daukan hukuncin wajib wajibi kuma da cikin ayyukan ibada وتأمين ظاهر الجسد بالماء فرلا تبيو جني ورم ثورا بكي باكي ايد الرواء بكا بكي يا زمان تروا يا جني شنو معنى الغسل شنو معنى الغسل وانك ورد بكي جباكي ايد بكي مكي يا زمان تروا يا جني شي وزن سبعة كما يندع أكسفا كوان كام النبي صلى الله عليه وسلم كما يندع أكسفا كوان كام النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أم المؤمنين da hadithin maimuna dukkan su sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarara ruwa akan sauran jikinsa baki daya hadithin maimuna ta yi nafsi kuma asaba ala sa'iri jasadihi ma sannan ya tarara ruwa a sauran jikinsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ummu salama yayin da zata wankan haila yake mata ta hutti ala ra'atiki salata hatta yati shi wato zuba ruwa akan ki sau uku ثم تفيضين على جسدك ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت ثم أنت قرر رواء جسدك في يوم أنت كي يقرك ثم بعد ذلك جسدك يا وجد يوم أنت وأنت يسي دوانك إذا أنت يبر ونجد إلى جسدك بجمع جسدك دوانك با يا زمان أنت تور بيوان كان جنبا دعا الله ما تفكين كركي يأمر كي سبا ثم بعد ذلك بيان من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثم فسر ثم بيان من صلى الله عليه وسلم فسر الآية da Allah yake tsaro in kuntum junuban fastaharu ita ce tsaharar da Allah yake miki wadalku farilla ta uku addalku tsitsuwa tsitsuwa ba sai ka fara ruwa ba a tabi gaban ka kana tsitsuwa wannan farilla ce a wajen Imam Malik. Kamar yadda muka bayyana lokacin alwala, wannan mas'ala ta daga cikin mas'alar da Imam Malik ya saba ma sauran malamai kamar sabar Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ba ta ganin wajibin shuɗawa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa hadisin Ummu Salama ce mace ya kawai tafara ruwa a jikinta. To duk Imam Malik abin da ya duba ya duba cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana wanka da sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar. Sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar. Wato kamar kofi biyar ke nan. An san dai mudu, mudun nabi. Wanda ake auna zakatun da kai da shi. Mudun nabi. An san kofi ne. Da ke kai moɗa ba ba. Irin moɗan nan samu irin kofin shayin nan da ake shayarwa. Gabban moɗan. Da ke mudun nabi. Ya fi mudun nabi wannan. To guda huɗu da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi. Yana da yawan gashi. Gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo har yakan taba kafadarsa. In ya fita. In bai fita ba kuma yana zuwa yake ya jefa kunnuwansa ne. Na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba gashin sa. Saboda haka yana da yawan gashi. Kuma gashi da gwaɗin jiki. Kana raba'atan min ar-rijal. Ba gajere bane. Ablal abudain haka aka sifanta shi yana da wato gwaɗin gaɓoɓin sa. To a ce mudu sa'i ɗaya mudu hudu zuwa biyar zai ike shi dole ba zai yi ba sai da shi tsodawa. Wannan shine hujjar Imam Malik. To da haka ne kamar yadda na ambata mana a wancan a lokacin alwala yace malamin Sheikh Muhammad al-Mukhtar yadda yake akwai yarin jayar da faɗin waɗansu malamai da suka ɗauki tsakatsaki shi cewa yayin da mutum ya zamanto cewa zai yi wanka da ruwa wanda yake kaɗan kuma an fi son haka a cikin sunna saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai ya fi tsoda. Shi tsawa wajibi ne domin sababin ma la yakmu alwajib illa bihi fa huwa wajib. Abinda ba zai yi ka tabbatar ka aikata shi ba saboda shi wajibi ne shi kuma ta yi shi kuma wannan abin wajibi ne. Tunda ba zai yi ka tabbatar ka gama wanke jikinka da ruwa ba sai ka tsitsiɗa ka tsitsiɗa wa ta zama to wajibi ta wannan babu. Amma idan kana da isasshen ruwa ko za ka yi ruwa da shawa za ka wanka da shawa da zai ringa farara a jikinka to wannan tsitsiɗawa ba ta zama to wajibi ba. Wannan shine a'adul aqwal shine ya tara kaulan din da baki daya. Amma kamar yanda Imam Malik jami'a na wajibin addal da kuma cewar baya so mutum ya alwala sau ɗai wajen wanke gaɓaɓinsa in ba ga wanda yake malami masani da hukuncen alwala ba to haka dalilin mutum bai kamata ya sake da hukuncin shuɗawa ba ya ɗauke shi a babin wajibi domin ya tabbatar cewa ya samu bara'atul jinna nauyin da yake kanka ya kuɓuta. Domin mun ta ai sunna ta tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗaiɗai ya wanke gaɓaɓinsa ba sau uku ba. Imam Malik yake baya san da wanda yake ba malami ba masanin hukuncen alwala yin irin wannan alwala. Domin wanda bai sani ba sai dai alwala ba tare da ya cika ta ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiqul wudu wa waylun lil aqabi minan nar ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama in ba a wanke shi yanda ya kamata ba. Saboda haka to nan ya nuna mana wajibcin dukkan abin da ya wajaba a wanke shi a cikin tsarki sai an wanke shi yanda ya kamata. Na'am. Kuma da ruwa da yawa ya saba ma sunna babu laifi amma ya saba ma sunna. Domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ruwa kuma musamman cewar Allah madaukakin sarki ya hana Isra'i ya hana barna kuma zubar da ruwa din da kwararar da shi barna ce idan ya zamanto kaɗan zai wadatar tare da kayi wajibi da kaɗan ɗin to wannan ke amfani da kaɗan ɗin ya fi mata duk ya zamanto kanta kai amfani da mai yawa yasa ɗin ne ya zamanto alƙawin da cewa shuɗawa wajibi ne yake da yana da ƙawarsa musamman in za a yi wannan sunnar ta karanta ruwa. In kuma kake ba za ka karanta ruwa ba za ka farara da yawa ko kuma ka saba sunna. Ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asarwaye shi yana karanta ruwa. Ya tahminu sa'a da kuma wato tsitsin ka gashi gashin kai ake nufi a nan wajen gashin kai wannan ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikatu a domin kamar da Aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka cewar bayan ya wanke gabansa yayi alwala sai kuma yake in yakinsa tsakanin gasukansa, wato ya cicciye in yakinsa tsakanin gasukansa, yana cicciyewa hatta idza arwa basharatahu, har sai yayin da yaga cewa ya jika fatar kansa, wato fatar kansa ta jike da ruwa, ruwa ya ta hazuwa ga kokon kan nata, kokon fatar kai, to sannan sai ya fara da ruwa sauran jikin sa. To da kafin ibn annabi da ibn annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tahlili ta asin ya tabbata, kuma shi ma yana daga cikin babin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, domin idan baka yi ba ruwan da zai shiga cikin kwariyar kanka ba, ruwan ba zai shiga cikin kwariyar kanka ba, tare da cewar wannan ga maza ne kawai banda mata, wannan ga maza ne kawai banda mata, domin mace ba zai yi cikin ifa gashin kanta saboda ta yi ciki, kuma ba sunna bane mace ta kunce kitanta in za ta yi wanka, in za ta yi wankan janaba, in da an sa mata haka sai zaman to akwai mashaqqa a gare ta, kamar yanda ma ya zo a cikin hadisin Ummu Salama, kamar yanda za mu gani annabi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana da yawan gashi, dan haka in kai ciki tana daure gashi samau da karfi saboda yawan gashin kanta. To sai in ta zo, sai in ta zo wankan janaba sai ta kunce kitan nata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ki fara ruwa ko uku akai. A hadisin Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma matar Ansar da ta tambayi yanda za ta yi wanka cewa wato ki tacca kuda kan nata, in ta zuba ruwa ta tacca kuda ta jijjiya ta ko ina, domin ta san ruwan yana shiga cikin kwakwa wato a kwariyar kanta. Dan haka tahlilu sha'ar din nan ga maza ne ba ga mata ba, ga maza ne ba ga mata ba. Akwai hadisi, hadisin da aka rawaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda, yana cewar idan mutum ya zo wanka ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahta kulli tahta kulli sa'ratin janaba, karkashin kowane gashi ɗaya na kai akwai janaba. Dan haka yake fa anqul basara, ku tsarkake ku tsarkake wato fatar kai wajen wanka ta hanyar tabbatar da cewa ruwa ya kai jijiyar kowane gashi kenan, kamar wannan hadisin da yake bai inganta ba, bai inganta ba. Abinda ake nema ya zama to kan cewar idan mutum yayi wannan kamar da Allah aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ya ci ya ci ya ci ta ku da ya sanya hannunsa ya tsike shi yayin da yake wankewa kuma da ruwa din, domin kamar yadda hadisin wannan wata riwayar hadisin Aisha ta nuna a cikin sahih Muslim ya ce duniyan ne sannan ya sa akan nasu ya ci shuda, ba wai kawai da hannun mutum ne ya ci shuda ba, ko duka hannun yayi sannan ya ci shuda a ibar ruwan yayi ya sa aka sannan ya ci a ya tsike shi gashin nasa. Wal muwala da jiran sawa, wato yin wankan bai daya, mutum yayi wanka bai daya kada ya rarraba shi, kamar yadda muka ga wajibcin sa a cikin alwala haka wajibcin sa yake a cikin wanka, wato ma'ana kada mutum ya fara wanka wannan musiba ta wannan zamani da yake ta GSM yana cikin wanka ya ji kirar an bugo waya, kuma watakila abin nan wata waya ce da yake ganin hinniya, saboda haka sai ya fito daga banɗaki domin ya je ya amsa wayar, garin amsa wayar watakila ya wajen minti 30 ko minti 20 ko 15 yana magana, sannan ya dawo ya ci gaba da wankansa. A'a, idan yayi haka ya rabe tsakanin wanki tsakanin ibadar da wata ibada, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalansa bai ɗaya yayi, kuma yayin da mutumin da yake yayi lam'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kamar da hadisin Umar ya sake sallah ya sake yin alwala, domin ne domin inda kawai ya wanke lam'ar ne sai ya zamanto kan cewar babu wato jerantawa, babu yin alwala a bai ɗaya. Wannan ma farilla ce kamar yadda muka ga farillan cinta a babin wanka, wannan su ne farillan nan guda biyar. Wa amma sunanuhu, amma sunanin wanka fa arba'a, abubuwa guda huɗu ne. Albadu'u bi ghasli yadayni qabla idkhalihima fil ina, farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wanka, a cikin ƙwaryar wanka, farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wato ƙwarya. Wannan ya tabbata a hadisin Abi Huraira, duk da yake an yi magana ne a kan annal alwala, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yadmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat, idan ɗayan ya tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke sau uku, har sai ya wanke hannun sau uku. Aka ce illa shine fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, domin ɗayan bai san inda hannunsa ya fada ba, sai ya hannun nasa akwai najasa, wanda wata wannan in ya tsoma hannunsa a cikin ruwan, tunda ruwa ne wanda yake kaɗan, wannan zai gurɓata ruwan. amma kafin idan ya wanke hannun to babu ne su ko da ya sanya hannun sa daga baya dan haka sunna ta wannan ya tabbata kage da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake a cikin alwalani amma wannan ma'ana tana cikin wanka musamman ma mutum zai san cewa shi salawatullahi wa salamuhu alaihi haka ya nuna mana zani domin kamar yadda ya zo a hadisin Maimuna bintul Harith take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai yi wanka janaba da aka kaddamar masa da ruwansa ta ambaci ruwan alwudu ruwan alwala amma ta nufin na wanka ne take fa asfa'a bi yaminihi ala shimalihi thalath marrat sai ya kamfato da damansa ya kamfato ruwan da damansa akan hannun hagunsa sau uku wato ma'ana ya karkata kwariyar da hannun dama ya kwarara akan hannun hagu sannan ya wanke shi sau uku wannan da wanda yake zai amfani da ruwa din kenan a haka amma wanda yake zai amfani da ruwan famfo wanda zai buɗe shi ko kuma ruwan sawa wanda zai kwararo shi to shi kuma fa shi ma sunna ne ya wanke hannun nasa ko ba sunna ba ne kafin ya fara na'am ba sunna ba ne ko saboda babu illa wanda ya harari illar sai ya ce ba sunna ba ne tunda illar sai dan kada ka bata ruwa amma wanda ya dubi umumin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kai yuka gane hikimar kai baka gane hikimar ba sai ya ce wannan umarni ne na ta'abbud na ibada ne dan haka ko da ruwan kwararo zuwa za ta daga kanta na sawa na famfo sai ka wanke hannun nan naka wanda yake kuma ka dauke shi akan haka din shine yafi a fitita a shine yafi kuma a shine yafi kama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna ta biyu ya masu kinafi al'udunai da shafar fatik wato a cikin kunnuwa fatin kunnuwa a kafar kunni ramin kunni da fatar da ke kewaye da shi shi ne asuna shafarta shi ma wannan sunna ne wannan ya yi tausif a kansa saboda muhimmancin kunni wajen ɗaukan hukuncin kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'udunani min ar-ra'a kunnuwa suna daga kai da haka kuma yanda za ka kyautata wankin kai haka za ka kyautata wato shafar kunnuwa domin ya zamanto an tabbatar da kancewar wato sun samu jinsu na wannan tsahara walmadmadatu walistinshaq na uku shine almadmada kukkura baki walistinshaq shine na huɗu shaƙarwa saba an aka shaƙarwa dole ba kacewa waɗannan suma sunnoni ne domin an keɓance su da ambato a cikin hadisin Maimuna kuma fi'ilin sahabbai ya gudana a kan wannan kamar yadda ya zo a aikin Abdullahi ɗan Umar inda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta wajen kusanta yadda yake wanka domin a hadisin Maimuna fi bintul Harith cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa ruwan alwala ya karkatar da shi akan hannun hagunsa sau uku ya wanke sannan ya ɗebo da hannun damansa ya zuba ya wanke gabansa da hannun hagunsa sau uku sannan bayan ya wanke ya tuka hannun a ƙasa a wata ko kuma take ya buji hannunsa da bugaru sau uku ya wanke domin wato ya fitar da ar-ra'iha wari na abin nan na al'ada na najasar da ke tare da su sannan ya kukkura baki ya saka ruwa ya fate ya wanke fuskarsa sannan ya wanke kansa da yi safar da an bata safar kai ba sai sai ya wanke kansa sau uku sannan ya kwarara ruwa a jikinsa sannan ya matsa daga inda yake sannan ya wanke kafafunsa sai ta kawo masa haifuki domin ya tsabtace domin ya kare ruwa a jikinsa sai bai karɓa ba sai ya haɗu yana yarfe ruwan da hannayensa wani hadisin mai nuna kenan kaga baka ambata cewa yayi alwala ba sai ka ambata kukkuran baki da shaƙar ruwa da wanke fuska to dan haka sai aka ɗauki kukkuran baki da shaƙar ruwa ɗin nan suka zamanto muhimmai a cikin yin hukuncin wanka saboda keɓance su da ambato da kuma fi'ilin Abdullahi ibn Umar shi ma haka yake yi bal waɗansu malamai ma suka tafi akan cewar kuma riwaya ce a matsabar Imam Malik fikiran baki da shakarwa a alwala sunna ce, amma a wanka wajibai ne. A wanka wajibai ne, domin saboda wanka ana nufin a wanki dukkan jiki, kuma su san suna daga cikin jiki, suna daga cikin zahirin jiki. Baki yana daga cikin wajen jiki, ba ciki ba ne. Sai ka in ka sanya ruwa a bakinka, baka haɗiye ba a cikin watan Ramadan, kamar ka sa ruwa a fuskarka ne ya karara, azuminka bai tare ba. Haka zalika in ka saka ruwa, in dai baka isa matuƙa ba, ka ja da ƙarfin da zai shiga cikin maƙogwaronka, azuminka na nan. Saboda haka cikin hanci hukuncin waje ne, kamar yadda cikin baki hukuncin waje ne. Don haka tunda hukuncin waje ne, ka dole ne a wanke. To amma saboda tsantseni na Imam Malik bai yi gaba da iya bayyana cewa wannan wajibi ba ne, sai ya tsaya a kan sunna, saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya dawwama a kan aikata waɗannan abubuwa. Waɗannan su ne sunnoni. Wa amma fada'iluhu, mustahabban wanka kuwa fasara'a guda bakwai ne. At-tathniya, yin bismillah. To, yin bismillah kamar yadda ya gabata, kamar yadda muka gani a cikin alwala, dalilin yin bismillah a cikin wanka shi ne abin da ya inganta shi ne hadithin Anas ibn Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawadda'u bismillah fi alwalad sunan Allah. Wannan shi ne abin da yake kai ne ƙarfi wajen yin bismillah lokacin yin alwala. Mutum ya fara da sunan Allah maɗaukakin sarki wajen alwala, to haka dalika wajen wanka. Babu abin da ya zo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ni wanda suka rawaito wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun matansa Aisha ne da Ummul Mu'minin yanda ya yi wankan. Na umarninsa kuma Ummu Salama ya bayyana mata yadda za ta yi wankan janaba. Sannan hadisin Aisha ya bayyana ma wata mace daga cikin Al-Ansar yadda za ta yi wankan haila. Dukkanin waɗannan hadisan ba a bayyana yin bismillah ba yayin farawa. Saboda haka sai dai ɗauki nan mutum da cewa na alwala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda'u bismillah. To kuma shi ma kamar yadda muka ce wajen alwala, a banɗaki wanda yake in ba kamar a ce wuri ne wanda yake a waje ba, ko kuma wuri wanda ba a tsugune, waje ne kawai na wanka, to shi wannan ba a ambaton Allah a cikinsa. Sai dai mutum zai bi sunna da ya yi a zuci, kamar yadda malamai suka ce wajen alwala, idan mutum zai alwala a cikin banɗaki ko zai yi wanka a cikin banɗaki ko zai yi a zuci. Amma idan waje ne da aka cinna shi domin wanka ba domin tsugune ba, to babu laifi idan mutum ya yi bismillah ana. Kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a lokacin fatuhu Makka, ƴarsa Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi, shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana wanka. Ummu Hani ta zo sai masa sallama, ya amsa masa sallama, yace marhaba bi Ummu Hani. To kaga ya amsa masa sallama alhali yana wanka, domin wannan wajen ba ban daki bane, ba waje ne wanda aka tanade shi domin tsugulo ba. Ya yi wanka ne a wajen domin Fatima har ta fi shirke shi. To in a irin wannan ne babu laifin mutum ya ambaci sunan Allah, tunda ba a cikin banɗaki ba ne, a banɗaki ne ake tsare sunan, ake tsare sunan Allah maɗaukakin sarki daga ambatonsa, kamar yadda ya gabata lokacin da muke adabu qada'ul haja. Na biyu, wal bada'u bi ghusli ala badanihi min al adha, da farawa da wanke abin da ke jikinsa na al'ada shi ne najasa. Najasa tafiya a kan cewar wato shi mani na namiji da na mace wanda yake ya cakuɗi, don cakuɗuwa suke yi lokacin saduwa, najasa ne. Wani ya ɗaya daga cikin hujjojin malikiya da suka fito na ƙarfi a kan najasar mani, hadisin Maimuna bint al-Harith da Aksan da Yusa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin sifar da yake saduwa da iyalinsa, yace na'am, kace na'am idza lam yara fihi al-adha, yace idan bai ga al-adha najasa a cikin sa. To al-adha inda ake nufi shine al-adha najasa ta saduwa. To amma jan'i tsakanin hadisan, saboda ganin sauran hadisai da suke bayani akan cewa mani mai ƙarfi ne, shi yasa waɗansu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa al'aza ɗin da yake nufi ba ya al'aza ɗin nan a ammu ya fi, ba wai kawai ya tsaya ne a kan ana nufin almazi almani ba, kuma zai iya nufin al'aza ɗin nan ya ɗauki ma'anar ƙazanta, tunda shi mani ɗin ya zai iya zama cewa ƙazanta ne, kamar yadda yake, kamar yadda majina take ƙazanta. ma gina ma aza ce tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fassara ya bayyana saki da ake a cikin masallacin ka wannan azani da kuma cewa laifi ne dan haka al'ada din da ake nufi zai iya nufin kazanta ba wai yana nufin najasa ko kuma ba saboda duba da sauran dalilai da haka abin nufi shine ne wato shahidi anan shine mustahabbi na biyu mutum ya kafin ya fara wanka ya wanke abin da ke jikin sa na dauda domin kada ya zama zai buƙatu bayan ya gama wanka ga baki daya sai kawai fita ya je ya alwala ko ya je ya sallah ya zama yana buƙatar ya sake wanke gabansa saboda ya kawar da dauda da ke nan wajen in ya wanke gabansa zai zama ya san al'aurarsa alwalarsa ƙarfin sa ya karye ya warware domin zai iya yin sallah da wannan alwala da wannan wankan ba al'ada abinda ke da abinda ke da mutum da abinda ke da mutum saboda haka duk wani abu da yake da kazanta saboda kankani cutar da mutum zai shi ne ma'anar sa'am ke dukkan najasa a zaki dukkan najasa dauɗa ce amma akwai dauɗa da ba da najasa ba kamar majina majina dauɗa ce amma ba najasa ba haka yawu wanda za a tofar na kaki dauɗa ne kazanta ne amma ba najasa ba alqadar القدر شنو معناها الأذى القدر شنو معناها أذنتها بعد جس شنو أعم من النجاسة يا كل جل جل ذاك سامي قدر بيجي نجاسة ذاك سامي قدر وين بيجي بعد نجاسة بقى نعم دي كلمة معناها إيه نعم القدر ده الأذى جميل شو أقول لهم مستهد دنيا تبقى تجسي من النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيجوا حديث عائشة ده حديث ميمونة دي كلمة وإن أمهات المؤمنين الله يا الله يرجعكم بتشكي من عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي وانك dukkan bayyana cewar farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ya wanke al'aurarsa domin ya wanke kazantar da ta faɗa shi a cikin hadisin Maimuna ne take cewa ya wanke abin da ke cikin gabanke gabansa na al'aza na dai'a to na kashi farkon abin da mutum zai yi a cikin wanka wannan mustahabbi ne saboda wanda yazo a cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wudu'u kamila sannan yayi alwala cikakka yayi alwala cikakka wannan ya tabbata a hadisin Aisha ummul mu'minin cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa sai take kuma tawadda'a wudu'ahu lis-salah sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah abin da take yayi alwala irin alwalarsa ta sallah kar in take kuma tawadda'a ka dauka kan cewa kai ya tsaftace jikin sa ne domin asalin ma'anar wudu shine wato tsafta ya tsaftace jikin ka a take wudu'ahu lis-salah irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah ma'ana ya yi cikakka ko ya gaba ta wanke ta sau uku ita ce alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kalla kuma ta hada har da wanke safa cikakkar alwala sai sanin yake wudu'an kamila amma yake marratan marra sau ɗaiɗai sau ɗaiɗai yanhi bihi raf'al janabati an tilka al'a'dha yayi niyya da cewa yana ɗauke janaba ne daga waɗannan gaɓoɓi abinda yasa Sheikh al-Kadhimi ya nace akan wannan niyyar saboda an yi sabani ne mahallin wannan alwala menene mahallin wannan alwala da ake yi waɗansu malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alwalar ne domin ya soma da ɗauke da yin al-taharatul asgha al-taharatul kubra kafin al-taharatul kubra ne karamin ƙarfi kafin ya babban ƙarfi to aka ce ai karamin sarki yana shiga cikin babban sarki idan ke babban sarki shi kenan ko ba kai karamin sarki ba wannan sarki yayi saboda ibna'un malamai akan cewar da mutum zai yi wanka ba tare da yayi wannan alwalar ba wankan sa yayi kuma zai iya yin sallah da wannan wankan ba tare da yayi alwala ba wannan ibna'i domin taharatu sughra ta shiga cikin taharatu wanda yayi babban sarki ina kuma za ka harare cewa ana ce sauran karamin sarki a jikinsa dan haka kai malamai suka ce ba su da cewa hikimar yin wannan alwalar shine dan ai karamin karfi kafin ai babban karfi ba wanda a duka wannan kaulin ne a malamin suka ce akan haka al-imam abul hasan al-shadi da yake yin niyyar daukewar janaba daga waɗannan gaɓoɓi ya zama to ya dauke wato babban karfi daga wannan gaɓoɓi a ba haka yake ba sai ya rafa janaba yake hadathul akbar saboda ka fito ya dace da alƙawlin sahabi fuka ta ji da malamai suka ce ni kuma wannan alwalar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwalami kafin ya wanka domin ya girmama gaɓoɓin alwala a cikin wannan ibada dan haka ya fara da su gaɓoɓin alwala suna da girma a wajen Allah domin ranar alƙiyama shine za su zamanto alamar musulmi shi za su tashi mutum yana ƙalƙali ya wannan gaɓoɓin nasa suna ƙalƙali to saboda matsayinsu a cikin gaɓar musulmi dan haka sai ya fara da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yayin da za a yi wankan gawa da za a wanke Esther Zainab yake la'ana bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha ki fara da wanke gefen jikinta na dama da wuraren alwala na jikinta dan haka a wankan gawa kafin a soma yi ma mutum wankan gawa sai an masa alwala saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a fara ba an ce hikimar wannan shine saboda karrama gaɓoɓin alwala dan haka nuna shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wankan janaba yake yin wannan to wannan shine shi malamin isara gare shi taimiyar cewar ita janabar za ta fara ɗauke ta daga waɗannan gaɓoɓin kafin ka ɗauke ta da sauran gaɓoɓin idan ke niyyar sunna cewa kana yin wannan alwala da niyyar sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duka huta ko wacce ke na niyyar ko menene hikimar yin wannan alwala ta ki gaske tunda ka yi niyyar cewa ka yi yadda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wankan sa to a cikin fadin sa marratan marra wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi akai cewa kan alwala sau ɗaya ɗaya amma zahirin hadisin Aisha da waɗansu riwayoyi ma na wannan hadisin na Aisha ya nuna alwala za ta cikakka da wanke gaɓoɓi sau uku idan kai hakan in kai sau ɗaya ta samu sunna amma idan kai sau uku sunna ta fi cika sunnar ta domin ta yi kuma yadda Aisha ta ce wudu'ahu lis-salah irin alwalar sa ta sallah to akwai nan sannan kuma ya ce kai alwalar kamila ma'ana ta yanke dukkan gaɓoɓin to a nan wajen akwai saɓani da hadisin maimuna domin a hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwan da suka alwala din ne ba an bata safar kai ba amma a wata riwaya an bata ta safar kai abinda kawai bai yi ba bai wanke kafafun sa ba sai da ya gama wankan sannan ya koma wani gefe ya sake sannan ya wanke kafafun sa sai ita kuma a hadisin Aisha ya alwala da baki ta saboda haka malamai suka saba ana wanne ne za a yi za a kaddamar da hadisin Aisha ne ko ka za a kaddamar da hadisin Maimuna ne ko kuwa hadisin Aisha da hadisin Maimuna sun faɗi halaye ne daban-daban akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Maimuna akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Aisha ummul mu'minin Allah ya ji da su baki ɗaya to wannan kaulin na uku wanda suka ce akwai halin da za ka yi aiki da kowane hadisin shine ya karfi yanda malamai suka tara shine suka hada hadisan shine idan kana waje wanda yake akwai tabi a wajen akwai yar kazanta wanda idan ka wanke kafar taka yayin da za ka rinka kwararar ruwa a jikinka wannan tabin da sarkatsin ya sake kata maka kafa sai ka buƙaci ka sake wanke kafa to sai ka aiki da hadisin Maimuna kai alwalar kar ka wanke kafa ka gama wanka in ka gama wanka sai ka tafi ne je wanda yake in ka wanda yake ba ne a babu kazantar a wajen ko kuma koma da a nan wajen ne sai ka wanke kafar taka domin tarkatsin a ƙasa da sauransu da ya ɓata kafar ka zama ka wanke amma in kana waje wanda yake ƙandauri wanda yake in ka tarara ruwa a jikinka tarkatsin ƙasa ba zai ɓata jikinka ba sai kai alwalar ka kamila kamar yadda ya zo a hadisin Aisha sannan kai wanka ka tarara ruwa a jikinka domin yayin nan in ka tarara ruwa a jikinka ba za ka buƙaci ka sake wanke kafar ka ba an fahimci wannan tafsiri wannan shine ya hada dukkan hadisan guda biyu saboda haka za ka yi wudu'an kamilan za ka yi alwala cikakka idan a waje ne wanda yake ɗandauri da ba za ka sake buƙatar ka sake wanke kafar ka ba idan kuwa kana da ɗanki ka yi alwalar ba kammalalla ba abinda kawai za ka jinkirta na yin alwalar shine wanke kafa in ka jinkirta wanke kafa daga baya bayan ka yi wanka ɗin ƙasar da ya zama ta taɓa ƙafafun naka sai ka je ka wanke ta da niyyar wanke da ka gare wanke ƙasa ne da wanke dauɗa daga ƙafa amma kuma da niyyar cewa wannan wanke ƙafar da kake yi cikon wannan wanke ƙafar na alwala ɗin ne wanda baka yi wannan alwalar kamila ba kamar yadda yake a zahirin hadisin Maimuna to idan ka ga sai zamanto a cikin hali biyu kenan ثم إصابة الماء على رأسه ثلاثة sannan zubar ruwa farara ruwa akan mu akan kan shine yayin wankan sau uku yanka kai sau uku ya kamata mutum yayi a wajen alwala wajibi idan kai sau daya sai ya zama to ka gani kan da wanki ka zubar ruwa yanda ya kamata shine wajibi shine farilla amma kai sau uku wannan mustahabi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yayi da hadisin Aisha da hadisin Maimuna kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yake ma ummu salama tahussi ala ra'sati thalatha hatayat ki farara ruwa a hannunki fararawa ta uku abinda ake nufin da al-hataya shine mutum ya kamfaci ruwa da hannayensa guda biyu sannan ya zuba a kansa to yin haka har sau uku wannan amir sallallahu alaihi wasallam hake ta ummu salama sai haka har sau uku saboda haka yin haka din mustahabbi ne thumma ifadatu al-ma'i ala shiqqihi al-ayman qabla al-aysar sannan mutum ya farara ruwa a fitinsa na dama kafin fitin hagu wannan kuma mustahabbi ne dalilin hadisin Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tahuruhu wa fi sha'nihi kullihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so kwarai da gaske ya rinka farawa da dama a wajen sanya takalminka da wajen tajiyar gashinka da kuma wajen yin karfinka to karfi ya hada alwala da wanka to haka idan mutum yake wanka ya fara da fiqin dama kafin fiqin hagu wabil aali qabla al asafir da saman jikinka kafin kasan jikinka da saman jikinka kafin kasan jikinka kuma wannan ya zo a waɗansu riwayoyi na hadisin Aisha radiyallahu anha wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka jaraba wato kenan kaga da ka fara da fiqin jikinka da dama saman jikin naka in sai gefen dama sai ka zo kai gefen hagu na saman jikinka sannan kai gefen dama na kasan jikinka sannan kai gefen dama a hagu na kasan jikinka ba ka dauko gefen jikinka na dama gabaki daya ka fara da sama har sai ka kai kasa ba sannan ka dauko na dama hagu daga sama har sai ka kai kasa ba shi da yake wannan shi ma zai iya daukan fahimtar sa musamman hadisin at-tafahur din amma kamata ya ce a zahirin abin da yake duhuri a cikin ma'anar shi ne zamanto a saman jikin an gama shi gabaki daya kafin kasan jikin sai ya zamanto a wajen gabatarwar da dama ba damar a gama gabaki daya ba kafin a zo a yi hagu an fahimta duk wanda mutum ya daidai ne idan kai daman gabaki daya amma ka fara da saman daman haka sai zuwa ga kasan daman sannan ka zo kai saman hagun har zuwa ga kasan hagun duk ɗin duk ma'anar tana iya ɗaukar su duk ma'anonin guda biyu tana iya ɗaukar su amma ma'anar farko ta fi duhuri wallahu ta'ala a'lam wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamul ghusl tare da kautata wanki tare da kautata wanki jiki bi kasrin hamza da kasrul hamza kasrul alhamza shi ne ihkam ai itqanihi wa kautatawa wannan kamar da muka ambata mustahabbi ne mutum ya karanta ruwa kamar yadda ya zo a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sa'i guda da shi kuma yana da yawan zaki da gabin gabobin sa amma yake ma'a ihkamul ghusl tare da kautuka wankewa wato kada ya zamanto domin domin neman jira a rasa ido domin neman mustahabbi a rasa wajibi wannan nan ne mutum ya tsada wannan yana daga cikin fiqhu a cikin addini fahimtar addini kada ka je kana kokarin karanta ruwa kuma ya zamanto ka yi wankan kana shakkar tun bayan ka ko ruwa ya taba ko ina ko bai taba ba shin ka tarar cikin ka ruwa ya samu ka sa ruwa a wajen ko baka sa ba sharadin farko ihkamul ghusl sai ka wankewa ka tabbatar cewa ko ina ne jikinka ya cika saboda mutum ya aiki da abin saboda shi ne zaka tabbatar kayi abin da Allah ya ce maka kai wa in kuntum junuban fatahharu sai da ka kaddamar da kautata wankewar a bisa karanta ruwa din duk da ke karanta ruwan kuma mustahabbi ne a wajen wannan karanta ruwan da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Umar baya Abdullahi dan Umar baya wa kada duk wanda yake wani fito na fito da sunna Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan nuna wani wato rashin sallama masa shi da wani alama ta rashin sallamawa an ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam a sai dole idan kace a ni sai dole zai ce sai ce masa duk in kana takama da yawan gashi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan gashi in kana takama da koran Allah ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koran Allah saboda kan aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam hace yayi abu sai ka sallama sai ke kare ni kin ce ayo ma amurkatin bihi fa atinihi lastata'at abin da ya umarce ki da shi ki yi ki gargadar iko in ka sami iko ka yi shi yanda yayi ki gode wa Allah in ba ka sami iko ba ka kokari ka mantawa amma kada ka ce za ka yi ikrari kada ka ce za ka yi rashin sallamawa da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ka cikin hadari a ai ba wato asalin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ku ci ya gani sai an samu dalilin su tafiya ba a ce na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya ne sai an samu dalili amma kowa zai ga cewa wannan aikin sunna ne ya hujjata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma in aka ce wannan aikin su tafiya ne aka ce ne ya hujjata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka samu dalili da ya ce wa su kadai ne yake aiki al'asul adamul kutsiya ta malamai na uku suke cewa daga cikin ka'idar da suke fada al-qawaid suke al'asul adamul kutsiya dalili tabbatacce asali shine rashin kutsiya a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to alaihi wannan shine abubuwan da suke dangance da kutsiyar wanka a kamar yadda muka ambata shi wanka shine babban ƙarfi da haka yayin da mutum ya yi shi karamin ƙarfi ya shiga cikin sa ko da ba wannan alwalar ba ko da ba wannan alwalar ba ta farko kafin kai wanka ko kuma sai alwalar an banta ka gama alwalar kafin ka kai wankan sai alwalar ta kare sai alwalar ta kare al-misali ke bawon wani alwalar ta kare sai ka zo ka kai wanka ai san sanin ko kai wanka ba ka kai wannan alwalar ba to da kai sallah da wannan wankan ka kai sallah eh da kai yi domin a ta domin karamin kari idan babban kari an dauke shi ne daga ulama karamin kari mai jalada ta kafi da karfi da kai saboda haka karamin karfin ma ne shi ne rashin alwala shi ma yarda yake to da kai mutum ya yanka wannan wannan sai karfi ne da zai yi dukkan abubuwa na ibada da shi wanda da babban kari yake hana ayyuka wanda muka ambata na irin su sallah da tawafi da shiga masallaci da saba alqur'ani da yin karatun alqur'ani da sauran abubuwan da muka ambata hada wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi wa shada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala ya tambayar cewar menene bambancin falalar wanda ya gama jiki da ruwa da wanda ya gabatar da dama kafin hago wato ya fara da tsarin jikinsa na dama kafin na hago tare da ganewa da ruwa eh aka nan da muka ambata a ganewa jiki da ruwa wannan wajibi ne amma mutum ya fara da hago a da dama kafin hago wannan mustahabi ne dan haka mutumin da ya zama cewa shi dole sai kawai ya gane jikinsa da ruwa ba tare da kiyaye farawa da dama kafin hago ba bai samu aikata da ko sunonin wanka ba wanda ya kiyaye wannan ya fi shi wanda ya gama jikinsa da ruwa amma kuma ya gabatar da dama kafin hago wannan shine yayin sunna cikakkiya a cikin wankansa saboda ya yi koyi da yanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan yake daidai ne bayan an yi wankan janaba a sake wanka da sabulu eh babu ne kai wankan sabulu ba shi da alaka da ibada alaka ta ibada kai yayin da kai wankan sabulu in ka wanka in ka wanka al'aurarka to ba za ka yi sallah da wannan wankan da kai ba sai ka sake alwala bayan ka fito a masu bayyana niyya suna da laifi eke suna da sun bar sun aikata bid'a sun aikata bid'a kuma idan sun san cewa babu asali idan sun san da gangan suka yi sun san cewa wannan bid'a shi ne wannan suna da laifi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad da kuma an Allah madau a wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a cikin sa wannan aikin ba za a karba ba to da yake ba za a karba ba ne mutum da ya aikata bid'a ana ji masa tsoron ya kina ka samu shi a cikin addinin ka wani mutum ya zo ya ce Sa'id ibn Musayyib cewa yana so shi ne na kanya zo gurin Hulaifa yayi ihrami da haji yana so ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ihrami da haji sai Sa'id ibn Musayyib ya ce kada ka yi yake ne ne dan ummula mai kai da makara yake ina ji maka tsoron fitina
ita wata fitina ita eh dalilin karin dalilin cewa Karis ya fa sala lada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaza mata wannan ne cewa hadarin abin da aka ce nasu da asali a cikin addini ne shine mai sauke shi kada Allah ya kike mishi a cikin addini domin yawanci irin wannan kamar a zaka nuna kan cewa sai zaka burge Allah ne da abin da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da riga ya gano shi to duk sai ya gudu a masu kitso da roba akwai laifi babu laifi a dole amma ba za ka kitso da roba ba zai halatta musu kiwanta ba domin roba tana hana yawo shiga saboda haka mace in za ta yi kan galaba ba sai ta furta shi kanta ba kamar yadda ya hadisi Aisha za ta tsaka shi da kanta wato in tana zubar ruwan ba sai ta zubar ruwan a kai ba ta rinka dubbu da kanta tana tsaka shi daki yanda zai tabbatar cewa ruwan yana shiga cikin kanta in tana da kitso din sawa in kitan gare ne ko kuma kitan tsar gashi ne inda gare ma zai iya kalar waye shi sai dai in gare ya ga mutum ne sai ne yanda sai ruwan da mutum kanta ba zai ha da ruwa ya shiga ba to anan wajen sai da zai ba domin wajen abinda ake dubawa shi ne isar ruwa ya zuwa ga jikin shi da shi idan ruwa ba za ta hana to bai halatta ta sanya da kamar jamfar ne da ake sawa jamfar ta babu wani mutum ta amma ne shi kike al'ada ne shin da zai alwala ba ba za ta wanka ba wasu ne kike al'ada ba ta buƙatar ke tsanci amma ban ba lokacin kike al'ada bane in ka je yin in ka je yin alwala wannan yana da shi da mai kuma salama shi da ruwa da saba ba sai ga wasu da kai alwala da Allah maka kike tsanci in kike da riba in kike sallah kuma sallah ta bace ba na'am wajen alwala ba kuma kin da wajen alwala ba sai sai ina ya saba jibi in sai ake saba a'a bai zama haramun ba ba yana jamfatu ne yana hana alwala yana hana in jamfatu alwala sai ba ta yi kamar yadda ba ta alwala in tana yin in tana al'ada an haɗu ba ta da alwala ko ba ta alwala kwanakin da za ta biyar hudu bakwai ba ta alwala ba sai ta jamfatu ta a lokacin shi ne babu alwala da wuri amma matsayin za ta yi alwala ita ne in za ta yi alwala ta kan karin jamfarta sannan ta yi alwala in yi wuri da alwala ce kuma ta damu lalle ta yi jamfarta to kullum da asuba sai alwala sannan sai ta gafar ta ta riga alwala har sai sallar isha ne in dare yayi sai ta kanta in dare a dinna idan in dare yayi in ta in asu dare ya wayi za ta kanta ta sallar asuba ta kanta gafar ta 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 gafar alwala ta riga alwala har isha sai wannan ta suke nan a sai na ta bane ma sa haka Allah ya yi awa man yunsa'u fil hiyya wanda aka tafi su a cikin ado inda sai adam da ganin jiki ta ba to sai in ba ta adam take cikin haƙin Allah kuma an halatta mata kai adam ta a wannan yake cewa a cikin ƙasar hadisin idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya miki ayyukan da sai yake cikin ka uku za a iya yi wani sai sadaka jariya bayan wasiyarsa ya zama yana samun ladan amma ba cikin zuciyarsa ba kware da gaske za ka yi madan uwanka mutum yi sadaka sai za ka yi masa addu'a kamar yadda za ka yi masa addu'a dan uwanka mahaifinka matarka mijinki danka babbanka abokin mahaifinka abokinka duk za su iya musu sadaka jariya ka gina musu masallaci ka haɗa musu rijiya ka gina musu ka gina makaranta da niyyar cewa wannan ladan ya tafi zuwa garin su kada za a iya musu sadakatun jariya domin ba abin da bambanta su da addu'a to wannan yake idan mutum ya tona ma gabanin yana da gabanin yana da janaba wato ruwa yanzu da yake janaba kenan wannan tonomar ta dauke na sai yayi wankan janaba da yake da ita a'a wannan tonomar ba za ta dauke masa wankan janaba idan mutum yana da janaba ya zama to cewa lokacin sallah ya kure masa kafin ya wanka lokacin sallah asuba ya fita rana ta fito to a nan wajen a tonoma zai da yake zai wanka ba ya kai zarta lokacin sai ya tonoma ya samu sallah a cikin lokacin sa kafin fitar lokacin to amma daga zarar yayi sallah wannan tonomar ba ta ɗauke masa ba ta mai da shi ne tsarki ba ne ta halatta masa yin sallar ne sai ya ja ta sai wanka ya sa nema malamai suke cewa suke ɗaukar wannan matsala ita ta nema rasi hal tawalli mudiqul awrati mai halatta yin ibada ne ko ta mai ɗauke rashin tsarki ne wa sahih ba mai ɗauke wa yake ba ba ɗauke kan yake ba halatta ta yin ibada yake tare da cewa kan yana da tsarki wani yake mutumin da yake da swimming pool a gidansa an ce kawai zai faɗa ne sai na hukuncin wanke hannu ya rasa sunna in yana da hannu ba ba ce a ce kawai zai faɗa ba in yana da swimming pool a sai zai ya ɗauki ruwan ya wanke na gasar ya wanke gabansa, ya yi alwalar, sannan ya fada kundin. In ya fada cikin da ya yi wanka, kuma inda yake yin ɗin ya fara da gefen dama su cikin dawa kafin gefen hagu don mutum da kira ya aiki da sunan. Sannan wannan ke wani ya ga wani yana shafar kafa a yayin alwala, sai yake akwai ƙira'a da take fansahu biru'usikum wa arjulukum. فانسخوا برؤوسكم وأرجلكم أقول قراءة بكتي وأرجلكم وأن جرر المجاورة بجرر شوار كما كفى شافى كذا إذا جرر المجاورة فمر فضل الله مرحبا في سرسل سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم alim din nan kika ce ta azab azab yawmi kuma ta yi zaman to a ce aliman ita azaba ita ce mai raɗaɗi ba ranar ce mai raɗaɗi ba amma sai ake ne ita alim din jarra min mujawara saboda ta makwabci ta yi makwabtaka da abin da yake suna majrur ne wannan uslubi ne da yake yawan a cikin larabci akwai shawahid wa'inda yake malamai sun kawo idan don haka idan qira'a ta zo in ƙira'a ta zo wanda take ɗaukar za ta ɗaukar kanta tana nufin cewa shafan ƙafafu ne ta ce ta koma alƙur'ani yana buƙatar sunna domin ta fahimci sai muka ga an waɗansu sun yi alwala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da isasshen ruwa sai suka rinƙa shafa fuskar su suka rinƙa shafa ƙafafu su yake asbabul wudu zainul lil aqabi minan nar ta cika alwalar ku sanannin azaba ya tabbata da dugadugai daga wutar jahannama saboda kun san ka kafa kai da kuwan kenan saboda haka sai mu ne cewa kenan in ma wannan fahimtar ka dauka cewa wannan qira'a ta nuna a shafa kafa ku ne to hadisi ya nuna kanta ba haka ake nufi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan fassara ba bai tabbatar da wannan ma'anar ba saboda haka sai a dauki ita wannan qira'a sai a ba ta fassara ita ɗaya qira'a kuma ma bai kamata ma ka dauki qira'a ya zama kai kanta ma'anar ta san haka ɗaya qira'a ba tunda qira'a da kuma sura da qira'a da hudu da mafi yawan qira'a sun karanta ayar kan tahu biru ikil wa arjula kun bin nafsi da fata wanda yana kan cewa ita kafa fudo yanke su za a yi kuma suna tabbatar da wannan sai rafi kuma dai qira'ar sai ta fahimci cewa to me yasa me hikimar da ake maka jarra tunda da zai zama sai maka jarra da za ta canza ma'ana da za ta fitar da abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ma'anar aya ba dole sai ta ba ta ma'ana da yake larabawa suka dauka amma wanda yake jahili ne bai san larabci ba da zai gane wannan qira'atu tabiyana oke a o ba tabiyya bace a cikin hasan a cikin suratul nisa ake cikin tabiyya ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ta'u rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa taqul lahu alladhi ta'aluna bihi wal arhama da wal arhami wal jibu da cikin qira'at tabiyya amma ne da wa arjulukum ba qira'atu tabiyya ba qira'ati sha ba ta cikin al qira'at al asr al mutawatira qira'ati kaza wannan yake mutum ne ya dahara da tanazzur yayi alwala yayi sallah sai bayan nan ya zama cewa tanazzur ne sai ya sallah da kuma kawai da wadana ka fito ran Allah ne kuma Allah ne tanazzur da kuma tanazzur ne eh to eh haka ne akwai wanda yake da larura baya jin kanshi to Allah ya ba shi lafiya eh idan ya gane malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin shari'a idan za ka yi alwala za ka fara wanke hannunka sannan ka kuskura bakinka sannan ka saka ruwa kafin ka je ka wanke fuska aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shi ne cewar ruwan nan dai kana ganin sa da ido idan ba ka da ido idan ka zo za ka kuskura baki za ka ji ɗanɗano idan ka ji ɗanɗano ya zama to sani lafiya lafiya in ka zo saka ruwa in ruwan ya ji in ya ji kuka da kai kuka za ka gane to da kuma a lokacin da za ka san cewa alwalar da kake da ruwa ne wanda ke cikin ta wannan da cikin hikimar shari'a da haka idan baka ji ƙanshi ba ya kamata a ce ɗanɗano ya bayyana maka kuma in ma an yi bayyana masa ba ya kamata a ce kaurin saurin ka nan zurbi ya bayyana masa wanda daga gara ka fara wajen hannu zaka gane wannan sanan tambayar ka taje ce ya halatta mutum ya yi salatu Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ko sujada a cikin tahiyya sallallahu a cikin sujada ma ya halatta yana da wani yana da cikin addu'a babu ne ke tafiya sai Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada dinne ka mahallin ka a cikin tahiyya ne amma dai kai a dai kai ka a cikin sallah kamar ana maka a cikin sujada kamar ana misali kana cikin sujada kaga an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ka sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada wannan kware da gaske babu wani aibi a cikin wannan kamar da yake a asar wata da Imam Ahmad da Imam Malik a Imam Abdul Malik ibn Habib dukan su fatwa akan cewa wanda yake cikin sallah akwai wani hali ta akwai wani hay'a idan an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu salati a cikin sallah ta sa in a akirki a tafi mafi akan cewa a cikin kuma kada ya tsawaita ba ya ce da yi an ci an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ya kai sai ya buru ba na'am eh ba bayyanawa ba bayyanawa ba bayyana salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azuci kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cikin malamai sai ya dace da furu a cikin wannan cikin nasi a kan wannan masalan da shi da Abdul Malik ibn Habib da cikin al-Madrasa Imam Malik dukkan su ne suka ce mutum kada ya bayyana ya afka dole sai da babin ka babin babin addu'a ne wannan yake a cikin a'immatul mazahib al-arba'a suwa ne ne suka tafi akan cewa jini najasa ne kuma suwa ne ne suka tafi akan cewa ba najasa bane dukkan a'immatul arba'a sun tafi akan cewa jini najasa ne wanda yake jini ba najasa bane al-Imam al-Shaykhani ba a cikin a'immatul arba'a ba ya ga kuma ibn hazm qawli sai kuma Shaykhani ne istar gare ta amma a'immatul arba'a ga baki dai sun tafi akan cewa jini najasa ne wannan yake dan Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba shin hadisai ba isai a cikin bulugul maram za a iya aiki da kine ko kuma a'a wannan tambaya ta ta bari sai wani lokaci insha Allah dan saboda irin wannan kici wannan ba da muhimmanci amma zan saboda irin lokaci da zai yi wannan bayani ba ان يتكلموا تبدا اصول اساس صلاه القصر صلاه القصر وتعالى ان بري سيدنا كون يجا ان شاء الله ده يجي يتجاد والله وانت تمبر تكلم مع سر بنجنتا يلي نوتا تكلم في كل هكا هل يلي مع سر بنجا تكلم ان يا عبد الله والله اوتك هراء دن شاكي دن شاكي سلم بي حلسة مسيدية فاقر الله ايه جلو سنسا نتنسا tunda kullum zaka kwana cikin cikin Allah malaiku na cikin masa ya masa wa'azi ya bayyana masa wannan amma wannan ba halatta masa zai da zai yi idan ya haka ya halatta wannan sai kuma yana sai da kaya akan naira 100 idan ya sa idan ya tayar zai naira 10 sai wani ya takura masa ya tayar masa naira 91 ya rantsa masa naira 1 na ci ya yi ne hukuncin rantsuwar da nemi ايته باب قاطع على ما قال بداتي بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا سواء تيد بكل وعند الله بقى في سرتي بايا وتكلم في القيامة شيني من سير دا أبو سيرسا سير وسا جلحالي في السادي دا قريا ودي كتا دا رنطا ودي كتا قريا تتيجي تشيجي بيكي رنطا ودي كتا قريا با أما رنطا abin nan a cikin shirifi malamai sun ɗauka daga nan a kan wato sarhanta da ganin rashin kan rantsuwa a cikin harkar shirifi kada abin nan mutum ya saboda sunan Allah maɗaukakin sarki bai kamata mutum ya zamanta an yi wasa da shi ba ka rinƙa rantsuwa ne a kan abin da yake mai ƙadar wani yake ƙaramin ƙarfi taunama yakan wadatar da babban ƙarfi wanka ai taunama ba ƙaramin ƙarfi ba ne ƙaramin ƙarfi alwala ne ita taimama ta rai da wata ke ba ƙarfi ba ke mai halatta ta yi ibada ne tare da rashin ƙarfi a jikin ta za ta halatta mata ta yi abin da yake baka da alwala kuma za ta haramta mata ta yi abin da yake baka da wanka kamar tana da janaba sai mace tana da haila lokacin sallah zai tsiri kafin ya zama to kan cewar ɗaya daga cikin ku yayi aiki yayi wanka ya ta yi ibadar ki sai ya taimama sai ya zama to wannan taimamar ta halatta mata yin ibada tare da cewa rashin karfin da nan a jiki amma ba za ka karfafa shi ba na'am mutum mai haula idan mutum mai haula ya zama cikin cewa ta gama al'adarsa jabda a yanda zai zama cewa idan ta yi wanka abinda zai masa saura idan ta tsaya take za ta yi wanka alal misali da za ta yi wanka ba sai ta samu ruwan zafi kuma ita za ta yi wanka da ruwan zafi din nan lokacin sallah zai fita ta ce zaman ta kanta take ta yi wanka har ta mai kanta yin wannan ibada wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi